بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake ara mana rayuwa da kuma lokaci hada mu a wannan rana ta Litinin 27 ga watan 7 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1435, wanda kuma ya dace da 26 ga watan 5 miladiya 2014, wanda kuma wannan shine darasin mu na 8 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Nabiyur Rahma Siratun wa Durusun wa Ibar, wanda darasin da ya gabata na rana ya ce mun so ma tijaratuhu ila Sham wa zawajuhu bi Khadijata radiyallahu anha. To za mu tashi nan ma raja'a ila Makka. Mun yi bayani dai cewa nana Khadija, Allah ya kara yadda da ita, ta nemi Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya amince ya zama ya jagoranci tafiyar da kasuwancin dukiyarta, wanda ya amince suka yi tafiya zuwa Sham da shi da bawanta Maisara. To shine malin yace lamma raja'a ila Makka, yayin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dawo zuwa Makka, warat Khadijatu fi maliha, kuma nana Khadija ta gani a cikin dukiyarta, min al-amanati wal baraka, amana da kuma albarka, ma lam tara qabla hadha, abinda bata taba ganin irin sa ba kafin wannan lokaci. Ma'ana duk kasuwancin da aka yi mata a baya bata taba ganin an rike mata amana kuma ta ga albarka a cikin dukiyarta ba kaman wannan tafiya. Wa akhbaraha gulamuha Maisaratu bima ra'a fihi sallallahu alaihi wa sallam, kuma shi wannan bawa na ta Maisara ya bata labarin abin da ya gani tattare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, min khilalin azba, na tadodi masu dadi, wa shama'il karima, da kuma dabi'u na mutunci, wa aqalir rajih, da kuma hankali mai rinjaye, wa mantiqin sadiq, da kuma furci na gaskiya, wa nahjin amin, da kuma tafarki wanda yake amintacce. Wannan kadan daga cikin abubuwa ne wanda shi Maisara ya gani. Kowanne daga cikin wannan abubuwa dole sai ka jinjina shi, kuma ainihin ka masa kallo na musamman. To yayin da ya bata labarin waɗannan abubuwa, wajadat fihi, sai ta samu a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dallata hal manshuda, bataccen abin da take nema. Ma'ana abin da take ta nema ne yanzu, kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa kamar yanda wasa suke cewa aka tsinci dami a kala. Wa kana sadatu, kuma su manyan mutane sun kasance war ru'asa da kuma shugabanni, ya harisuna ala zawajiha, suna kwadayin auren ta, fata ba alaihim zalik, ita kuma tana kin wannan din dangane da su. Ma'ana an sha mika kokon bara da mai kudi wane da shugaba wane cewa ta kasance ta karbi wannan kokon bara ya zama daga cikin manema, amma ita bata ga mijin aure ba sai bata amince ba. Wa talabat min annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, sai ta nema daga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi an ya tazawwaja ha, cewa ya yadda ya aure ta. Faradiya bidhalik, shi kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya gamsu da haka. Wasu malaman sira suna cewa ba gaba da gaba ta zo masa ba. Akwai kawarta mai suna Nafisa, ita ainifin ta turo cewa a cikin hikima ki gabatar masa, ki masa tayi, sai wani kowa ne ina ganin da za ka nemi wance ba za ta ki ba ma'ana kawa ita san sirrin kawarta to in har aka ga alamar cewa kawa ta bada wannan haske kenan abin ne wanda zai iya yiwuwa to shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma sai ya gamsu da haka wa kallama a'mama kuma sai yayi magana da baffannin sa fa zahabu sai suka tafi ila ammi khadija yazo ammin nana khadija wa khatabuha ilai suka nema masa aurenta to kenan wannan yana nuna cewa koda kai babban mutum ne koda kana da daraja da matsayi to yana daga cikin ladabban zamantakewa in ka je kai da kanka din ba wai cewa kai ka saba ma addini ba amma dai ka tura wasu wannan shi yafi dacewa da irin ɗabi'a ta dan adam ta kunya musamman abin da shafi mas'ala ta aure dan ka fahimci addini ka ce to shikenan bari ka taje gemun ka ka sa wannan ka nisfo saki ka je kai kai sallama da mai gida ka ce ai kaga wance kana so ai ma izini to gaskiya wannan ya saba da ladabi din na magabata gabaki daya duk yadda za a yi dai sai an tura wa'ansu su zamo tsakiya akalla suwa ya kamata su jama kunne in kai ba daidai ba domin ta inda aka hauta nan ake sauka idan ka zo zika wadinka to lokacin da kai laifi kuma za a sako tsakiya amma idan aka samu wanda suke so ne hamzatul wasli to duk abin da ya taso kaga su za a tunkara to saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai yayi magana da ammominsa kuma wannan yana nuna mana cewa ya kamata duk lokacin da kake da na gaba da kai a shekaru wanda suke da matsayin iyaye to ka ba su matsayin su na iyaye kaga ba za ka kwatanta daraja wato ainihin ta manzon sallam da wani dan adam a ban kasa ba wala Allah ma wayannan ammomin nasa ba lalle bane a ce sun ma musulunta tunda lokacin nan magana da ake ma ba shigo addinin musulunci ba don yana dan shekara 25 ba a so mai masa wahayi ba ballantana musuluncin yazo a san suwa ne ne musulmin a cikin su sai ba musulmi ba to amma dai duk da haka ainihin sai ya ba su girman su saboda haka sai suka je wajen amminta suka nema manzon Allah aurenta wasu suka ce a'a shi Khuwailid din yana raye shi ne aka je shi da kansa aka nemi auren a wajensa amma dai abu mafi inganci cewa shi babanta ya riga ya rasu tun kafin maganan auren malam ya ce wa ala ithri zalik to akan wannan tsarin ne tamma zawaj auren ya tabbata wa kanat sinnuha idhak kuma shekarunta sun kasance a wannan lokaci 28 sana tana yar shekara 28 ala sahih a bisa zance mafi inganci kila wasu su ji bambarkai abinda muka fi sabawa asira cewa tana yar shekara 40 to shi yasa malam yayi ta aliki a nan kasa yace hadha ma zakarahu imam as-sirati wal maghazi Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi yace wannan cewa nana Khadija tana yar shekara 28 shine abinda limamin sira da bayanin yaqiyaqin manzon sallam Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi to wannan shine abinda ya tabbata a cikin littafin sa wato wanda yake al-Maghazi yace kama fil mustadrak fi mustadrak al-Hakim kaman yanda wannan yana daga cikin littafin Imam al-Hakim al-Mustadrak Imam al-Hakim an-Nisaburi yayi littafi kun shajin sa al-Mustadrak al-Sahihayn wanda shi yaga cewa ga wayansu hadisai sun cika sharadin Bukhari da Muslim amma kuma ba su fitar da su ba to shine tarra wannan littafi nasa al-Mustadrak duk da cewa shi da kansa tun a rayuwarsa ya sake biyowa da rariyarsa yana tacewa yana tantancewa amma ya samu hadisi da dama kuma wanda shi da kansa ya ba'afa su to saboda haka dai shi Imam al-Hakim shi ya fito da wannan din a cikin mujalladi na 3 shafi na 182 malai ce wa khalafahu fi zalika tilmizuhu Muhammad ibn Umar al-Waqidi to amma almajirin sa Muhammad ibn Umar al-Waqidi ya saba ma ibn Ishaq sahibul magazi fanassa shi sai ya nasi ala 40 sana cewa nana Khadija tana yar shekara 40 annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure ta yace kama rawahu anhu tilmizuhu ibn sa'ad fi at-tabaqat kaman yanda ibn Sa'ad ya rawaito daga shi malamin nas al-Imam al-Waqidi a cikin littafinsa at-Tabaqat mujalladi na 7 shafi na 18 sai malai sai wal waqidi shi Imam al-Waqidi la yahtamilu hadhihi al-mukhalafa li shaykhihi ba zai iya shanye wannan sabanin da yau malamin sa ba zai iya jure masa ba ba zai iya shanyewa ba fa innahu raga mashhuratihi domin shi al-waqidi duk da shahurarsa da fice da yayi fil maghazi a cikin sha'anin bayanin sirra da kuma yaqi illa anna immatal jarh wa ta'dil sai dai bujiman malamai na tantance halayen masu riwayan hadisi a tabbatar da nagarta da kuma ainihin akasinta kada qasabuhu to sun aibata shi watarakuhu sun ma bar shi wa kadzabahu al-akharun wasu ma suka ce magariyaci ne wa ma zalik malaysa amma duk da haka kanat ash-shuhratu li riwayatihi ad-da'ifa jiddan sai ya zama fice da yaduwa na cewa shekara 40 take a lokacin da manzo Allah ya aure sunan Khadija to wannan shine wato abinda yafi yin fice na ainihin cewa shekara 40 sama da wancan na shekara 28 din saboda kai ke cewa duk da haka sai ya zama shahura ta kasance ga riwaya sai mai rauni kware don riwayati shaykhihi ba wai riwayan malamin sa ba al-imam fil maghazi wanda shine limami ta fuskan ainihin sanin yaƙe-yaƙe wasira da kuma sirar shine Muhammad ibn Ishaq malai ce wa qad malad doktor akram diyaul umari malam diyaul akram diyaul umari masitun nabawiyya mujalladi 2 malai ce to shi ma ya karkata ila riwayat ibn Ishaq zuwa ga riwayat ibn Ishaq fi kitabihi a cikin littafin sa asiratun nabawiyyatu sahiha mujalladi na 1 shafi na 113 malai ce wal qalbu ilaiha amyal kuma zuciya ma ta fi karkata zuwa ga cewa nana Khadija tana yar shekara 28 aka aure ta akwai malaman da suka nakasha wannan qadiyan sosai suka ce ta fuskan sanin zamantakewa ma duk matar da ta kai shekaru 40 to haihuwar da za ta rage mata in ma ta rage ba ta da yawa sosai zai yi wahala duk mutumin da ya san wato rayuwa ko kuma ɗabi'an haihuwa ƴaƴa mata a ce yar shekara 40 ta yi haihuwa 6 wannan nadir ne ko da an samu wanda suke sun yin to annadiru la yuqasu alai nadir ba a kiyasi a kansa za ka iya ganin wata mace ta haifi ƴaƴa 3 amma kaga wannan nadir ne shi yasa hatta malaman ilimin gado suke cewa idan mai gida ya rasu ɗaya daga cikin matansa tana da ciki ko kuma biyu suna da juna biyu to idan an tashi rabon gado a ware rabon mutum biyu maza ma'ana na wannan cikin domin da aka samu ya kuna ci ƴaƴa biyu ba za a ce a'a a ware ne ƴaƴa 3 ba domin akan haifi 3 wannan nadir ne shi yasa ba za a yi kiyasi a kansa ba to idan an ware wannan shikenan ka gani idan aka haifi namiji daya bashi rabansa saura kuma a dawowa sauran magada da shi imma mace daya ka haifa saura a dawowa sauran magada ma'ana dai abinda nake so in ce malamai da dama sun yi bayanin cewa shekaru 18 din nan 28 shine abinda yafi dacewa da ɗabi'a ta ƴaƴa mata dangane da abin da ya shafi haihuwa zaka samu wata ma lokacin da za ta yi shekara 40 to karshe ta yi haihuwar da ta kai wajen 8 wata ma ta kai wajen 10 to kaga mutum ta haihu 10 Allah na tubu mai zai rage mata kuma sai dai na wadir wanda za a ce ta haihu 16 wata ma ta yi wajen 18 to kaga wannan duk ba za a yi kiyasi a nufin akan su ba malai sai wa kanat yawma idhin afdala nisa'i qaumiha isna na Khadija ta kasance a wannan lokaci ita ce mafi fitiyan mata na mutananta nasaban wa sarwatan ta fuskan nasaba ma'ana dangantaka a matsayinta na mutunci da daraja da matsayin babanta da babarta to idan aka kwatanta family su ita ce mafi fisiya wa sarwatan da kuma ainihin zunzurutun manzutu idan ka zo kana maganan su wane ne masu wato ainihin kwalli a ido masu fada aje ta fuskan ainihin abun hannu to ita ma dole sai dai a ja baya a bata wuri wa agalan da kuma hankali, wannan abubuwa ne wanda suke ba safai malamai suka ce suke haduwa wajen yan adam ba. Hankali da kuɗi, mafi yawa a cikin wanda in dai kuɗin ya kai ya kawo sosai na ji da faɗa, to in ka samu mutum 100 da su, insha Allah sai ka samu 80 da ɗoriya ba su da hankali na sosai, ka sai ka samu wajen 90 da Allah ka soma lissafi daga yau, ka soma lissafi daga yau, in dai sun kai sun kawo, to wallahi cikakken hankali haɗu da kuɗi ba su da yawa. Allah yana yin wa'insu ya ba su wannan ɗin, domin inda za ka gano a wajen mu'amalarsa da mutane, za ka ya ɗauki mutane kawai jakuna, zai zo yi wani abin da ƙaramin yaro ma zai ga cewa ina ma dai ba yi kaza ba, da sauran abubuwa irin waɗannan, domin giyar kuɗin tana gigita shi, tana zuga shi, yana ganin duk abin da ya kawai ta zauna. To ita Allah duk sai ya haɗa mata ga daraja, ga kuɗi, ga hankali. Don a jahiliya ma ana kiranta suna At-Tayyiba, haka ake kiranta, duk da sunanta Khadija to ana kiranta At-Tayyiba, ma'ana tsarkakakkiya kamammiya. وهي اول امراه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ita ce mace ta farko wanda manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya aura. Walam yatazawwaj alaiha hatta matat, bai aure wata ya hada su ba har sai da ta koma ga Allah. Wa kullu auladihi minha, kuma duk ƴaƴansa gabaki daya ita ce ta haife su, siwa Ibrahim, amma banda Ibrahim mu'azzam alaihi salam. Malik ce waladat lahu awwalan al-Qasim, dan sa na farko wanda aka haifa masa shine al-Qasim. Wa bihi yukunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kuma da shi ake manzon Allah al-kunya cewa Abul Qasim. Thumma Zainab wa Ruqayya, sannan Zainab da Ruqayya, wa Umm Kulthum da Umm Kulthum, wa Fatima da Fatima, wa Abdullah da kuma Abdullah. Malaman sira sun yi sabani wane ne na fari, sannan wake bi masa, sannan wake bi masa. Wasu suka ce shi Al-Qasim shine na farko, wannan kusan ba ma sabani cewa Al-Qasim shine na farko. To wasu sai suka ce kuma shi Tayyib, wanda shine Abdullah, zaka daraja At-Tahir ko At-Tayyib. Wasu sukan zace cewa kowanne da ne mutum gashin kansa, ma'ana akwai Al-Qasim, akwai Abdullah, akwai At-Tahir, akwai At-Tayyib. To kuma ga Ibrahim, to kaga da suke nan sai kace ayyansa maza biyar, wanda ayyansa maza ga baki ɗaya guda uku ne. Saboda ka Abdullah shi ake wa laqabi At-Tayyib ko kuma At-Tahir. To wasu suka ce daga Al-Qasim kai tsaye sai shi Tayyib, daga nan kuma sai Ruqayya, sai Zainab, sai Umm Kulthum, sai Fatima. Wasu suka ce a'a, daga shi Al-Qasim sai Zainab, ma'ana daga namijin sai mace, sannan kuma ainihin sai aka yi Abdullah, sannan kuma Ruqayya ta biyo. Wasu sukan gabatar da Ruqayya akan Zainab, wasu kuma suna gabatar da Zainab ainihin akan Ruqayya. Ala kulli hal, wa'annan dai su ne ƴaƴan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Malai ce wa mata banuhu kulluhum fi sigarihim, kuma ƴaƴansa gabaki ɗayansu suka mutu a cikin ƙuruciyarsu da yarintarsu. Wato idan muka kalla bayan Allah, za ga cewa duk wasu qualities na lahira da ɗan adam zai samu, sai ga mafi yawa Allah ta rawa manzon Allah su. Kaga mutuwar ƙaramin ɗa abu ne mai tsananin lada, domin abu ne mai sosa zuciya, abu ne wanda rai yake daɗewa ba a manta ba. Kun ga ya zo a wani hadisi cewa akwai wani mutum wanda da kyakkyawan ɗansa yakan zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka kwana biyu manzon Allah bai ga wannan mutum ba. Ya ce ina mutumin nan mai ɗan yaron nan da yake zuwa, kwana biyu ban gan shi ba. Sabai suka ce ya ma'aikin Allah, ai wannan ɗan nasa da yake ji da shi shine ya mutu. To ko dai manzon Allah ya aika ya je ya zo, ko kuma manzon Allah ya je da kansa ya bashi hakuri, ya bashi hakuri, ya ce yanzu me kafi so, ka rayu da shi ka ji daɗi, ko ku a'a ya riga ka mutuwa ta yadda ba za ka zo wata kofa daga cikin kofin aljanna face sai ya zo ya bude maka. Kuma kun saji hadisi cewa duk mutumin da ya gabatar da ƴaƴa biyu, to Allah subhanahu wataala zai gafarta musu su iyayen, domin sun daure. A wani hadisin ma cewa idan dan mutum karami ya mutu, Allah zai tambayi mala'iku duk da yafi su sani, yace da kuka je kuka tsinke dan bishiyar zuciyarsa, ku duba da kwatanta da dan bishiyar zuciya, ma'ana kaman zuciyarka ce za a sa wani abu a reda wuka ko reza. Me yace, me yayi? Mala'iku su ce ya Allah, ai hakuri yayi, yi istirja'i, sallama maka. To sai
wato Allah ya ce to shikenan ku yi masa bishara da kaza wasu abubuwa wanda suka shafi na aljanna to kun ga manzon Allah sai aka mafi yawan ƴaƴan nasa yana suna kanana domin ainihin ya samu wannan lada din amin yace ammal banat amma su ƴaƴa mata fa kulluhunna adrakna alislam dukan su sun riske addinin musulunci fa aslamna wa hajarna suka musulunta kuma suka yi hijira illa annal wafata sai dai rasuwa adrakathunna fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ta riske su a rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam siwa fatima radiyallahu anha amma banda fatima yadda Allah ta tabbata gare ta faqad ta'akhkharat ba'dahu 6 ashhur ita ta jinkirta daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato aidin tsawon wata 6 thumma lahiqat bihi sallallahu alaihi wasallam sannan ta rusku da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun sha jin hadisi cewa manzon sallam ya zo ya rada mata wata magana sai aka ga tana ta kuka bayan wannan sai ya rada mata wata sai aka ta kirkice da dariya saboda haka wasu daga cikin mata iyaye mu'mine suke tambaye ta me manzon Allah ya fada miki saboda haka ko dai a lokacin ko kuma bayan wafatin manzon sallam take ba da labari cewa manzon Allah ya ba ta labari cewa ajalin sa ya kusa to wannan shi yasa take kuka domin damuwa to daga baya kuma sai ya tabbatar mata cewa ita ce za ta soma bin sa a dukkan cikin gidansa to wannan kuma aidin sai ya faranta mata yan uwa kun ga a wannan gaba mun fahimta kun bana ji akwai wani koda bagidajen ya sayyadi ne a sai ya wato ya kasa sanin ƴaƴan manzon sallam guda 7 ne bana ji akwai mai shakkun cewa Al-Qasim da Zainab da Ummu Kulthum da Ruqayya da Ibrahim Mu'azzam bana ji akwai mai shakkun cewa ƴaƴan manzon sallam ne amma kuma ko kun sani daga cikin masu da'awar musulunci akwai masu wannan shakkar inda mutum ya tabbata mai limamai 12 wallahi bai yadda akwai da ga manzon Allah sai na Fatima kadai kun san hikimar a rushe farlan sayyidina Usman cewa ya aure Ruqayya da Ummu Kulthum idan suka tabbata da cewa ayyan manzon Allah ne to ya akai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba arne ƴaƴansa su agun sa kuma sayyidina Usman arne ne wal iyad billah to su agun su wallahi idan ka ji dan shi'a ya tabbatar maka wa'ina ayyan manzon Allah ne to dayan biyu ko dai jahili ne bai san abinda duniyar shi'a take cewa ba ko kuma ya maka halin shine taqiya amma wallahi da zaka same su a cikin lumana ka tambaye su saboda Allah ayyan manzon Allah nawa ne ina tabbatar maka idan ya duba dama da hagu yaga ba kowa to zai iya ce maka in dai mata ne mu Fatima muka sani hujjar ko kuma hikimar shine abin da na faɗa mana kada a jingina fallaga sayyidina Usman wanda tarihin duniya ya tabbatar Allah bai taba dan da ya aure ƴaƴan annabi biyu ba sai sayyida Usman akwai riwaya ma take cewa Allah da kansa sai manzon Allah umarni cewa ya aura masa sanin kan ku ne ya soma auren ainihin Ruqayya sanan Ummu Kulthum da ta rasu manzon Allah ya ce da mananta uku da mun baka me kai wannan falalar kuma za su tashi gobe alkiyama a matsayin matansa shi sayyida Usman to saboda haka dai wa'annan su ne ayyan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Ibrahim Mu'azzam kun san mahaifiyarsa ita ce nana Maryatul Qibtiyya wacce muqawqis ya aiko masa shi yana dan wata 18 ainihin ya rasu kenan dai duk su ukun babu wanda ainihin ya wata doguwar rayuwa a matsayin su na maza malam yace wa min durusi hadha az-zawaj yana daga cikin darussan wannan aure la basa lil mar'ati salihati babu laifi ga mace musulma an tubdi raghabataha fi zawaj tabayyana kwadayinta da ainihin kaunarta fi zawaj bir rajul salih tana son ta aure mutum wanda yake nagartacce na kware ba laifi bane ba wata mace musamman ayi sa'a matana da abun hannunta ta ce ai mallam abdullahi in dai baka cike kofa ba to yadda nake ganin ka mutum bai lazimtan masallaci ba wasa sallar jami'i da kame mutunci ko ina to ina fatan dai ainihin ka cika lissafi da ni ba gaskanci bane ba ba ainihin zubar da kai bane ba domin tana ganin idan tayi wannan to ta kare yancinta ma'ana kenan tana ma tallada kanta karanta bai kai tsaiko ba ba haka bane ba in dai an tabbatar mutum ne mai addini wanda zai rika da mutunci ba laifi bane ita ta tallata kanta da kanta ko kuma ubanta yayi tayi ga wanda yake ganin nagartacce ne ai kun ga sayyidina Uthman na sayyidina Umar kai lokacin da mijinna na Hafsa ya rasu shi da kansa yayi tayin ta ga sayyidina Abubakar sai Abubakar in kana da sha'awan auren Hafsa to ina fatan ka aure ta saboda haka yace to ina cikin wayansu abubuwa ba ni ɗan kwanaki zan yi tunani idan kar sayyidina Usman ya faɗa masa wannan shi yayi gum bai ma shi komai ba abin ya damu sayyidina Umar ya za a manyan mutane irin wayannan ya musu tayin yassa kuma ainihin su kiya bayan dan lokaci sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aika maganar aurenta wanda suka faɗa duk su biyun suka ce to abin da yasa muka yi shiru saboda mun taba jin manzon Allah ya bayanin ta to shi yasa muku ba ma so mu fallasa sirrin sa wai dan Allah inda kai ne ko ni aida wato kana ji dan ma kai burga a so maji bakinka saboda kan ma bata jiga bakinka wuf ainihin za ka yi shiri ka taji gemun ka kaje kai mai sallama ai ina maka bishara kai ta addu'a kaji to amma kasancewar sahabbai mutane ne masu hankali mutane ne masu mutunta wanda duk yake ainihin shugaba a wajensu sai suka ja baki suka shiru domin a yi canza shawara kaga idan suka kai wannan kwarmato kuma aka canza shawara sun fadi ba nauyi to amma sai suka yi shiru wannan yana nuna cewa ana bukatan kaffa da isar da sako wallahi wani bai iya bakin sa ba yana jin wata magana shi abinda kullun yake adawa da shi a ce an ji wata muhimmiyar magana bakin wani ya fi so shi dai ya zamo shine zai zo ainihin ya kwarzanta ya da so maji to wannan bai daga cikin abubuwa na muru'a kuma to saboda haka dai babu laifi ya zamo cewa ita macen ta tallata kanta ko kuma wato ainihin ya zama babanta ya tallata ta ga wanda yake gani ainihin mutumin kirki abu na biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta bata gare shi inna ma raghiba fiha abinda yasa yayi kwadayi a cikin sha'anin aurenta li sharafiha saboda darajarta wa nubliha da kuma ainihin darajarta wa rajahati aqliha da rinjayin hankalinta wa illa in ba dan haka ba lama tazawwaja biha aida bai aure ta ba wa hi akbaru min husnan alhali ta fi shi shekaru saboda ka wannan abubuwan su ya kalla ainihin yayaba kun ga sayyidina Jabir dan Abdullah lokacin da babansa ya rasu ya bar masa kanne ɗan mata wajen su tara kun ga da ya tashi aure sai ya aure bazawara manzon Allah ya tambaye shi ina ganin alamar lalle ta tare da kai me ya faru yace ya manzon Allah aure nai yace bazawara ko budurwa yace bazawara ya ma'aikin Allah yace me yasa baka aure budurwa ba kai mata wasa tai maka wasa yace ya ma'aikin Allah ai kaji kanne na gabaki ɗayan su tara ai dun mata ne ina jin tsoron na auro sa'ar su gidan yazo ainihin ya rikice ba mu iya controlling din wani to sai nake gani ya kamata na auro mai hankali wacce za ta kula ainihin da tarbiyyar su kaga wannan abu muhimmi ne a rayuwa wannan darasi ne a ce an jarrabe mutum matarsa ta mutu ga ƴaƴa da suke bukatar tarbiyya kashe wani sai zai auro wacce bata kai shekarun ɗaya daga cikin ƴaƴansa ba saboda ya gwangwaje ya more bai kallon tarbiyyar ƴaƴan nasa to amma hankali shine mutum ya duba mai natsuwa mai addini wacce ainihin take ta taba yin auren kuma ta san rayuwa wacce ainihin zata kula da su Allah ya sa mu dace amin sannan abu na uku yace butlanu iftira'ati a'da'il islam a cikin wannan sha'ani akwai rushe kirkire-kirkiren magauta musulunci fi da'awahum a cikin da'awar da suke yi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana shahawaniyan wai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi wai mutum ne mai yawan sha'awa wallahi zakai takeici yan tirani musulunci hal da tafai suka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi san kansa shi ya kebance kansa da mata goma kuma duk ya hana mabiya su goma sai dai hudu saboda tsabagen jahilta addini da rashin sanin arifin sirrin musulunci bana yace idh law kana kadhalik bana yace domin da al'amarin haka ne lama dhalla ma'aha da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai doge da ita ba wahadaha ita kadai fi ra'an shababi a lokacin gaba kuruciyarsa ريان شيني أول شيء وأفضله معنى قابن قلوتيسا إلى الخمسين من عمري هسيدي كألبين شكرا همسين قدوب الوقتين دي أوليتا ينا دا شكرا عشرين دبير أكزو أكي مسا أين فين يزو يتك شكرا قوم شابير أكسو ما يمسا وحي sannan kuma ta rasu hijira na abin nan kafin hijira da kusan shekara uku ma'ana kenan manzon sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara kusan 50 ba kiris a lokacin da ya zama ta rasu ma'ana inda a ce magana ce ta sha'awa don Allah dan shekara 25 30 35 shine za a kwatanta da sha'awa mai karfi koko anything wanda ya kai shekara 50 ba kiris dole a ce dan shekara 20 da doriya ko 30 da doriya shine za ku kwatanta da ainihin wannan yace wala mai tazawwaj ghairaha kuma bai auri wata taba ma anna zalik tare da cewa shi wannan din ma'ana inda yana son auren wata law aradahu da ya nufe shi kana sahalan alaihi to da ya zama abu mai sauki gare shi wa muyassar Allah kuma abu wanda yake abun saukakewa na tabbatar da cewa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ce yan mata ke so yan shekara 13 ko yan shekara 15 yace 100 yake so ya aura to ina tabbatar da cewa za a kawo 100 sannan a kawo wata 100 a kawo wata 100 domin mace da kanta takan kawo kanta ta tallata kanta ga manzo Allah in kana so na yi aikin Allah ga na kawo kaina ko ba komai yanzu an karce idan muka duba Allah subhanahu wataala yake cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau azabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk ba wata mata ba za ta halatta gare ka ba ma'ana tun daga lokacin da aka ba su zabin duniya suke so ko lahira suka ce sun zabi Allah da manzo to sai Allah ya musu tukuici yace to wallahi lakan nisa'u min ba'du daga wannan rana wata mace ba ta halatta gare ka ka ƙara adadi ko ku a'a ya zama in wata ta mutu ko kuma ka saki wata ya zama ainihin ka kwabe makwafinta an riga an rufe kofa Allah kuma yace wala wa'jabaka husnuhunna koda kansu ya kayatar da kai illa ma malakat yaminuk sai abinda da maka ta mallaka dan uwa idan mutun zai yi adalci da za a ce ga mutun biyu wannan sai aka ce an baka dama yanzu ka aure mata 9 ko 10 amma kuma daga su ba ƙari ba canji kila kana dan shekara 30 kai je kamar 50 a sai yanzu kana da mata 10 ba canji ba ƙari shi kuma wannan sai aka ce ka aure 4 kuma kana da ikon kai canji in wata ta mutu kana da ikon aifin ka ƙara suke gurbi don Allah wa aka takurawa mai goma aka takura mawa duk da an kalli adadin yana da yawa domin shi yanzu wannan mai hudun in ya ga dama sai sabon zubi ba haka suke yi ba sai sabon zubi suna yi shikenan wancan din uwar gidan yazo ya sai wani katon gida ya gyare shi sai ta je ta zauna ta zaman ƴaƴanta a rika ba ta kuɗi duk wata a sai mata mota hawa sai a je a dauko ainihin wata ƴar shekara 18 ko ƴar 17 akwai wanda yake faɗa mana baka da baka yace wallahi auren sa 65 wannan isnadi ne muttasili ni ake faɗa mana baka da baka ba ma wata wasuɗa aure 65 don Allah sai ka ce zakara to yanzu kaga ashe kenan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita aka yalwata mu washi aka takura masa kuma idan ka duba kamar yadda duk kowa ya sallama manzo Allah bai taba auren budurwa ba sai na Aisha wata ma daga cikin matan tana yar shekara wajen 50 aka aure ta don Allah yanzu yar shekara 50 in ba wanke wanke za ta zo taimaka ba kai za ta zo taimaka a ce ka aure ta a matsayin mace sai dole wata tana yar shekara 50 wata ma ta haura manzo Allah ya aure ta ko dai ka samu saboda tausaya ma rayuwarta kamar na Ummu Salama ko dan kokarin jawo danginta zuwa addinin musulunci irin su juwairiya da sauransu ko dan dada mahaifinta kamar ainihin na Hafsa duk fa irin wayannan su ne ainihin matan da manzo Allah ya aura duk gabaki ɗayan su ya tumai ne wasu ba sun daina haihuwa wace ce mata yahu tare da manzo sallam in banda ainihin ita nana Khadija sai kuma da Qibtiyya amma duk saura babu ainihin wanda suka zama sun haihu a gidan manzo Allah dan mafi wasu duk sun ma riga sun wuce haihuwar to kage kenan zancen a ce wai huwa shahwani au kaza kawai wannan rashin sanin tarihi ne da kuma ainihin rashin sanin rashin adalci amin yace as'ilatun lil muraja'a to ga wasu ƴan tambayoyi domin ai muraja'a yace mata safar annabi sallallahu alaihi wasallam fi tijarati khadija yaushe ne manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yayi tafiya saboda kasuwancin nana Khadija limadha ikhtaratuhu khadijatu radiyallahu anha li hadhihi almuhimma me yasa nana Khadija Allah ya dada ita ta zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wannan babban aiki man kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ar-rihla wa nene tare da manzon Allah a wannan tafiya wa ma zara aminan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma me ya gani tattare da manzo tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi kam kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam hin tazawwaja bi khadija radiyallahu anha shekara nawa manzon Allah yake da ita a lokacin da ya aure nana Khadija wa kam kana umruha hiya ita kuma shekarunta nawa nabiyar uzkur ma yustafadu min ad-durusi ka ambaci abinda ake fa'idanta da shi daga wayannan darussa min hadha zawaj na ainihin wannan aure din to wannan shine ainihin karashin wancan sai kuma sabon darasi qissatu bina'il ka'aba kissan gina ka'aba malati wa fil khamisati wa thalathin min umrihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake dan shekara 35 in hadama al baitu sai ka'aba ta rushe ba'da jurhum bayan jurhumawa su suka zamo sun gina ta ma'ana mun ambata cewa jurhum su ne wanda suka rike shugabancin Makka wajen shekara 2000 da suka yi abubuwa na rashin mutunci na wato ainihin keta alfarman Ka'aba da kama karya wa baki da sace abubuwan da ake kawowa domin Ka'aba to sai Allah ya kawo wato ainihin wata kabila ta abin nan Khuzaima ne nake ji ko Khuza'a suka zo suka kore su suka rike Ka'aba kusan shekaru 300 to su jurhuma wattan gin da suka yi ma Ka'aba domin sun yi gini ne na dutse da dutse kuma ginin yanda suka yi shi gini ne haka aka yi shi ainihin murabba'i kuma ba a rufe shi ba aka suka bar shi duk abinda za a kawo wa Ka'aba kyauta to sai a bude kyauran sai a shiga domin akwai wata rijiya sai a saka ainihin a ciki to ta samu tsawon lokaci a haka to sai wasu masu dan hali wata ran sai suka dinga sace abubuwa da ake kawo wa Ka'aba ana kawo gwalagwalai a kawo kudi a kawo dabbobi a kawo kaza tun a jahiliya to sai wasu suke shiga suna yin sata wasu ma suka shiga suka kurma sata ta rashin mutunci to daga nan sai Qurayshawa suka ce to gaskiya lokaci yayi da za a sake wa Ka'aba gini a yi mata kyaure kuma a rufe ta kun sha ji malaman sirri akwai abubuwa da suke fada wasu inganta wasu ba su inganta ba cewa lokacin da suke wannan tunani to sai zama akwai wata katuwar mucijiya wacce ita kuma dama a ciki take duk lokacin da gari ya waye hantsi sai ta fito ta tsaya tana shan hantsi da kadun fari Ka'aba sai ta fasa kai ka ji ainihin tana wata ƙara ma'ana ka zo kwanan ka yi ƙare to kowa sai ya baya to wannan tasa suna so su sake wannan gini su rufe Ka'aba suna tsoro kan mutum ya kai kansa ya rasa ransa suna ta wannan shawarwari kamar yadda sirri take cewa wata ran ta fito tana shan hantsi kawai sai ga wani tsuntsu kato ya zo kawai ya sure ta ya sama da ita to suna ganin haka sai suka ce to lalle Allah ya yarda da abin da muke so mu yi to shikenan sai suke shawara to yanzu ya kamata a bullo mu aikin taba Ka'aba ana jin tsoron kar mutum ya tabo ta ya tabo kansa to sai wani dan Mughira yace shi bari ya fasa ruwan yazo ya dauko diga yace Allah ka san alheri muka nufa kowa ya ja baya ya kafta ya sare tsakanin rukunin Yamani da Hajarul Aswad ya sare wannan to shikenan Quraysha suka ce to ya gamu daga mansa zamu ga abin da in ya kai gobe da safi to abin zai yi so ga gari ya waye kyamas ko muraba yi ba suka ce to Allah ya yarda da wannan saboda haka sai suka raba aikin kabila kaza ta rushe bangare kaza kabila kaza ta rushe bangare kaza suka raba aikin suka zo annabi suka rushe Ka'aba annabi sai suka somo sabon aiki suka yi alƙawari da to lalle lalle kar a kuskura a kawo mu Allah wargi a wajen ginin dakin sa da kudin karuwa da kudin bokanci da kudin riba da kudin zalunci duk wani kudi mai dauda kar a kawo shi to saboda haka suka yi kudi kudi suka ci gaba da ainihin aiki kamar yadda malamin ya faɗa yake ta faba natu quraishun sai quraishawa suka gina Ka'aba falamma aradu wad'al hajari yayin da suka yi nufin dora shi hajar al-aswad a wajensa tashajaru man yada'uhu sai suka yi sabani suka yi husuma akan wane ne ainihin zai dora shi kamar yadda malamai suka ambata cewa abun hayya kai fagen za a soma yaki domin banu abdudar mutane ne masu karfi a makka sai da suka dauko akushi cike da jini suka kawo suka aje suka tsoma hannayensu suka ce to duk wanda yace zai gina Ka'aba ba mu ba to yasan cewa zuba da jini ne su ma banu adi suka yi irin wannan abubuwa suka rinta biyo suna ta wajen kwana 6 ko wajen kwana 7 ana ta ainihin turka-turka to akwai wani daga cikin wato ainihin dattawa wai shi ainihin ina ji sunansa Umayya ibn Mughira sai yake cewa to abin da ya kamata ni ina ba ku shawara mu yadda cewa rana kaza lokaci kaza mu zo mu zauna duk mutumin da ya soma shigowa ta babu bane shaiba to ya zama kawai shine zai mana hukunci kun ga Allah yayin nufin araba gaddamar sai suka amince saboda mutum ne mai shekaru ainihin a cikin su to shine ma rikita fattafaku sai suka hadu ala an yada'ahu awwalu man yadkhulu min hadha albab cewa sun yadda ya dauki dutsen ya dora duk wanda ya shigo ta wannan kofar fa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min babi bani shayba sai manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya shigo ta ainihin babu bani shayba babu bani shayba ita ce kofar da take santan hadar al-aswad in kana shigowa shine sai da hadar al-aswad ba sai kai wani zagaye ba kai zaka yi ainihin soma dawafi kun ga wannan yana nuna mana irin yadda Allah subhanahu wataala yake kishin dakin sa ma'ana Allah sai kin sa musu wannan tunanin saboda inda ba dan haka ba to karshe za a yi batacciya ko dai ginin ya kiwa ga baki daya ko kuma anan Ka'aban a dinga zubar da jini wanda ba zai kare ba to amma Allah sai kin sa musu wannan to yanzu inda zamu zo muna wata rigima mun kasa samu matsaya ma iya cewa to duk mutumin da ya fito daga layin nan mai yadda ya mana hukunci duk abin da ya faɗa mun yadda ma iya haka ba ya ko ma iya ba ba zai yi ba saboda mai saboda muna da alkitabu wa sunna wa makhtalaftum fihi min shay'in hukmuhu ila Allah suma wancan lokaci babu wani abu wanda zai iya yanke wannan hukuncin ko sai kabila tana ji da kanta mu kuma duk abin da zamu yi sabani to akwai mafita a Qur'ani ko a hadisi zancen in wanda ya fara bullowa to idan wani dan giya ya fara bullowa yana tambaye lefa kuma mun daga mun ce duk wanda ya soma ainihin bullowa to kaga shikenan sai mu yanka kanmu da kanmu amin amin malai ke cewa fa amara bi thawbin sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarni da wata tufa fawdi'a sai aka dora wannan dutse din ma'ana wasu malamai suka ce gudansa wanda yake rataye da shi shi ya tube ma'ana ya dauke shi wanda yake kan kafadunsa sai ya aje saboda haka sai aka dora fa akhadha al-hajara sai ya dauki dutsen fawada'ahu sai ya dora shi fi wasatihi a tsakiyar wannan mayafi wa amara min kulli fakhidin sai yayi umarni daga kowane ainihin gida su larabawa suna da kashe-kashen da mu ba mu da su suna da ashab suna da ainihin alƙabila sannan sai ka samu fasila sai ka samu batan sannan sai ka samu fakhid haka suke akwai ma alhai haka suke da wannan ainihin abun hawa-hawa mu kusan ba mu da wannan abubuwan yanzu misali kaman kace kaman Quraysh kaga batan ne batan Quraysh batan ne daga cikin butun al-Arab to haka suke ainifin su suna da wannan to masu ja'in jadin su ake ta al-afkhad wato sai ka samu kabila dai akwai al-afkhad wajen kaza karkashin su kuma kowanne suna jin da wannan bangaren nasu to bamu da wannan kashe-kashen gaskiya mu yanzu dai ka ce Hausawa ko ka ce Fulani ko ka ce bare-bare ko ka ce a'a gidan Alhaji Wani ko gidan mai kudi wani shine kawai muke da shi amma bamu da wannan ainifin lissafin to sai ya umarta daga ainifin kowanne wato kaman kabila ko kuma ka ce kowanne babban gida an ya'khudhu bi ta'ifatin min ath-thawb su riki wani bangare na wannan tufa din ma'ana wannan mayafi din fayarfa'uhu su daga shi wa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi sai dauki wannan dutse fa wada'ahu sai ya dora shi ma'ana lokacin da aka shimfida mayafin manzo Allah ya dauko dutsen shi da kansa ya dora akan mayafi sai ce to shugaban kowace kabila ya zo ya kama wani bangare na mayafin suka kama suka kinkima sai da aka je daidai wajen dora dutsen ya ce su daga suka daga ka kowace kabila ta yi aiki domin al'adar Larabawa idan shugaban kabila ya je ya ce muku alwashi wallahi ko baka garin alwashin ya riga ya hauka duk abin da yace shikenan idan aka nada shugaba ya je masa caffa yace ni da mabiyana duk sun bika to ba wanda ya sai kan gare haka tsarin sai yake to saboda haka kenan sai umarci shugaban kowace kabila ka wakilci mutanenka ka kama sai da aka daga daidai inda yake to sai manzo Allah ya dauka sai ya saka kaga shikenan kunkurus an riga an gama durusun wa ibar darussa da kuma ainihin abubuwa na idina malan yace da ra'a rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alharba manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya tunkude yaki an quraishin daga quraishawa bi hikmatin da wata irin hikima laysat fawqaha hikma wanda babu wata hikima a cikin sama da haka ba abinda zakai karaba wannan sabani in ba wannan ba domin dai ba wani abu bane wanda zaka iya cewa ku ku dauka ku dora ayabe in an yabe kuma a ce a sare shi ke dawo kasar na a ce ku ku dauka ku ma ku sa yi ai wanda suka sa karshe su suka cinye tunda wanda suka sa karshe shikenan ba za a sake sauke shi ba saboda haka baka da zabi a nufin sai wannan hikima to saboda haka sai zama ya tunkude yaki daga ainihin Qurayshawa wato ainihin ta wannan hikima din wa kanat muqaddimata dar'ihi lil harbi wa shurur wannan kuma ya zama sharaffage ne na tunkude yakin sa da kuma sharrori wato ainihin sharance anish shu'ubi wal umam wato daga manya manyan kabilu wal umam da kuma al ummatai ba'dan nubuwa bayan annabta ma'ana wannan abin da yayi sharaffage ce ta cewa ashe zai tunkude sharri ko sharace masu girma da ainihin suka fi wannan ku duba lokacin da manzo Allah ya je Madina tsakanin al-Aws wal Khazraj ba a ga maciji Allah kawai ya san mutun nawa aka kashe yaki tsakanin su wanda aka yi shekara 40 ana yi wasu malaman suka ce ma saboda kwankurciya shekara 40 ana yaki kullun da ya gada wajen babansa zika ya gada wajen dan haka ake tai amma da manzo sallam ya zo ga baki daya aka rushe wannan suka zama uwa daya uba daya kun ga Allah da kansa yake cewa wa allafa baina qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala ya da tsakanin zukatansu da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah lokacin da ansarawa suke korafi ya za a bada dukiya ga mutanen da ba su shigo musulunci tunda ba yau suka shigo musulunci ko je kuma an ware su da ainihin dukiyoyi manzon Allah sai yake cewa ashe ban same ku batattu ba Allah ya shirye da ku ta hanya ta ashe ban same ku kanku a rarrabe ba Allah subhanahu wataala ya hada kanku ta hanya ta kaga wannan ya nuna cewa ashe tun wannan abin da aka soma ayan manuniya ce cewa lalle zai babban aiki a gaba na sha fada mana wato wata sunna ce ta Allah zaka ga masu firasa suna kallon yara matasa yaro dan shekara 7 dan shekara 8 10 wallahi sai kaga suna hasashen in ba kuskure ba yaron nan sai yayi kaza a gaba da dama wani sai kaga yaro ne amma Allah subhanahu wataala ya sa masa aqida ta jagoranci tun yana yaro kaga cewa nan gidansu duk abokansu a gidansu ake taruwa da wahala kaga ya je gidan wasu sai ga ta kullun gidansa ake taruwa, kuma in ya samu abu komai dadin sa sai ya gutsura ya ba abokin sa. To irin wannan in Allah ya sa ba a kuskure ba, sai ga irin suke yin shugabanci su zama dattawa masu dattako da mutunci a cikin rayuwa. Amma wanda yafi cin zali tun yana karabe, yaga yaro da alewa ya kwace, yaga yaro da littafi ya kwace ya yage, yaga wani abu ya sa kafa ya haure shi, wallahi irin wannan sai dai seto daga Allah. Sai kaga hatsabibi zai tashi tun yana karami ya zama maƙetaci ya zama bai kaza, irin wannan ya ga sai ta addu'a a sai Allah ya shirya. To saboda haka ne wannan sharar fage ce ta wannan babban aiki. Malai yake cewa a bi hikimatihi, wato da hikimar sa, wa ta'alimihi da kuma koyarwarsa, wa rifqihi da tausasawarsa, wa talatufihi da kuma bi a hankalinsa, fil umur a cikin al'amura, wal islahi bainan nas da kuma ainihin gyara tsakanin mutane, fayakunu rahmatan lil alamin, saboda haka sai manzo tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi ya zamo jin kai ga duniya gabaki daya, kama kana rahmatan kaman yanda ya zamo jin kai, lil mutakhasimin ga wanda suke masu husu, wal mutaharibina masu yaki, fi qaumin a cikin mutane busata, wanda ainihin suke ainihin kaifi daya, ummiyin wanda suke bauwai. Idan aka ce busata jam'i ne na basit, basit shine mutumin da yake ainihin kaifi daya. Kun san su Larabawa Allah ya yi su ma'ana mutumin mara kumbiya kumbiya, aka ce insanin basit shine mutumin da ya zamo kaifi daya ba kwane kwane. Balarabi bai san kwane kwane ba. Ku duba lokacin da aka kamo Sumama bin Ausad, aka daure shi a masallacin Manzon Sallam. Manzon Allah ya ce, Sumama, ko zaka shigo musulunci? Ya ce, a bazan shigo ba. Gashi a daure fa. Ina Manzon Allah zai ce ai taime duka, sai ai yi masa duka a maida shi garima. Har wajen sa uku Manzon Allah yake ce masa, ko zaka shiga musulunci? Sai ce, a bazan shiga ba. Manzon Allah ya kyale shi. Bayan kwana uku Manzon Allah sai a sake shi. Aka sake shi sai da yaje can wajen gari yayi wanka. Yezo ya zauna gaban manzon Allah sai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Manzon Allah sai Sumama, me yasa lokacin da naima tai ba karba ba? Sai a lokacin sai a ce tsoro ne, amma yanzu an san dan Allah ne. Kaga haka ake so, kumbiya kumbiya fata da alheri a rayuwa. Yanzu ka duba za a zo a daga wa mutun kan sakali, in bai yarda musuluncin ba zai kalma shahada ba, sai dai a kashe shi. Na taba faɗa muku Balaraben da ya zo ya samu makashin babansa, ya same shi tsugune, ya ce Allah haɗa da kai, kai ka kashe babana, ka gama ba hayan, kai ma kwanan ka ya ƙare. Ya ce to yi min alfarma sai na tashi. Ya ce to na bari sai ka tashi. Ya ce ba zan tashi ba. Ya yi ta tsayuwa, ya ki tashi, saboda haka ya haƙura ya tafi. Yana da in ya kashe shi ya karye ƴancinsa, saboda su kaifi ɗaya ne, ba wani ke wani, duk abin da za su yi shi ya sanya. In ka ga mutum a musulunci a cikin su da gaske ke musuluncin, wanda bai lamunta ba zai shiga ba. Amma mu yanzu fa mutum sai ya shigo bai gamsu ba, amma saboda wata fa'ida. Wallahi akwai wanda mun san su, Allah zai shirya ba bincike. Yanzu ko a siyasance ba haka ake ba? Idan an ga wani ya dace duk sai a zo a ce ai da mamuna ta addu'a, kuma wallahi kare yake bai addu'a ba, bai ma tare da kai, da ya samu ya cika jihunsa ba ka sake ganin sa. Ba haka ake bai zai siyasa? Idan sun san majalisar ahlus sunna sai ya bari gemun sa ya taru, inda ya zo kamfe samu gemun sa ya taru sosai, sannan ya zo kalma kula ayana kokari kaza kaza, wallahi ai sosai ya taimaka ku tarihin abin ayana ji gaba lamu kargumi ai an yi aiki kaza kaza, ba nan da muka shi ahlus sunna ne. Idan zai tafi wancan bangaren kuma ai sai ya aske gemun sa ya samu wata alama da za ta nuna cewa shi dan wancan bangaren ne, sai ta ambatar malamin wannan bangaren yana jinjina musu. Ba haka ake yi ba, saboda ba da ƙarya da munafunci akan ake gina abubuwan. To su da ba haka suke ba, mutane ne busata kawai kaifi daya. Ummiyin ba uwai, aka ce ba uwa shine mutumin da ake jingina sa zuwa ga uwa, ma'ana wanda bai iya karatu da rubutu ba. Al ummi duk wanda aka faɗa mu wannan kaskanci ne a wajensa, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo ne a wajensa, bai iya karatu da rubutu ba, amma ya zo da abin da ya gagari masu karatu da rubutu. To ummiyun su ne wanda basu iya karatu da rubutu ba, wanda wato kawai sai a ce da su wato ainihin rukon uwa ko rukon mace, ma'ana kenan basu iya komai ba. Yace inna qabula quraishin tahkima rasulullahi sallam, karbar da quraisha suka yi hukuncin manzo tsira da amincin Allah su karta bata gare shi, fi amri wad'il hajar al-aswad, a cikin al'amarin dora bakin dutse, fi makanihi a wajensa, min al-baiti na Ka'aba, dalilun malam yace wannan hujja ce ala ridahum bi sidqihi abisa yaddasu da gaskiyarsa wa amanatihi da kuma amanarsa wa annahu fihim dhu khuluqin azim kuma shi a cikin su ma'abucin kyawun dabi'u ne wanda suke ainihin manya manya kuma kira da wani ne ya shigo sai sun ji ba dadi amma ganin shi ne ya shigo duk kowa ya gamsu cewa shikenan komai zai daidai abu na uku malam sai inal iktiraha shawara الذي توصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ود منزو سيراد أمينة الله سكار تبتع غليش يكي غليتا لحل هذه الأزمة دومين والولي والنس أناني كان بتوفيق من الله تعالى يا كسن تيتهن ينداتي دق الله سبحانه وتعالى ليلفت أنظار الناس دومين أنكر الدهم كل متاني إلى ما سيختاره له الله wato zuwa ga abin da Allah zai zaba masa min al-qiyam bi amrin akbar natsaiwa da al'amari mafi girma min hadha na wannan addini li tauhidin nas domin ainihin hada kan mutane da mai da su abu daya huwal islam shine ainihin addinin musulunci in ya zama waɗanda suke ba ma addinin musuluncin suka bi ba amma shawaran manzon Allah suka bi Allah ya hada kansu da an zare kansa kula yanzu shikenan an koma ana barka barka don Allah ina ga wanda za su bi abinda manzon Allah ya zo da shi shi yasa wallahi kullum muna fada duk wani mitin da za a yi a shashayi a ce wa atasimu bihablillah amma a ce ba sunna za a bi ba wallahi ina tabbatar da sai a bata lokaci ne abinda zai hada kan mutane guda daya ne in yadda ka yadda duk abinda ya saba ma abinda manzon Allah ya zo da shi mu aje shi in ji a zuciyata manzon Allah sallam shi nake mada shi ne limami na duk abinda ya saba matsarin sa na aje shi kai ma ka ji haka ni ma na ji haka don Allah ina za a samu cece kuce ba za a samu cece kuce ba amma idan ya zama ni ina dauka cewa limamin bangare na daga shi sun wora ta kuri duk wanda ba shi ba to kawai ba yake wanda shi ma ya tsallace limamin sa wai saboda matsayi tun yana yaro mai fara azumi wai yana goye wallahi akwai irin wannan tatsuniya wai ana haihuwarsa a cikin watan Ramadan baba sa ta bashi ainihin nono sai bai sha ba kun sha jin wannan tatsuniya dan Allah kaga abun ba hankali idan aka taba dora ma yaro dan shekara 10 ma ainihin nauyin shari'a balantana jariri a ce wai azumi ya haushe tun daga haihuwarsa yana azumi kaga wannan tatsuniya ce mai ake so a ce a nuna cewa shine yafi kowa kowa zai da kirji yace na sanan yafi kowa dan Allah ina magana hadin kai sai dai hada baki a iya hada baki kullun ina jin nawa yafi naka kai ma kana jin naka yafi nawa to amma sai muka ce duk wani malami da yayi musulunci hidima Allah saka masa da alkhairi inda ya kuskure Allah ya yafe masa inda ya daidai Allah ya bashi lada amma yanzu mu zo mu kallo menene tsarin da sahabbai suka tafi a karkade masa kura a tafi a kansa wallahi kai ya riga ya haɗu 100% amma ina wani yana ji da ya daina to da shi shugaba ne yanzu ya zama ainihin mabiyi domin su wani sun dade suna tafiyar yanzu shi in ya aje nasa zugar yace eh da san kuskure ne to duk abin da akai baya ma shi kuskure ne ba za a ainihin gamsu da shi ba wanda cinyewa shine kai da kuskure ka dawo ka ce ainihin kuskure ne yanzu ga daidai amma wallahi ina tabbatar muku akwai mutane da dama wanda sun so su aje wasu abubuwa da suka saba wani mabiyansa zai kalla wani kuma hanyar abincinsa zai kalla idan muka aje ina za mu samu mu ce akwai malami a garin nan wanda da aka yi masa ainihin tambayi ce abubuwan nan kun san cewa ba daidai ba ne ya ce to ku sani ba ni da gona ba na da kanti kun ba albashi ake biya na ba mutanen nan su ne gonata su ne kantina su ne albashina a garin nan aka yi shi inda rasu zan faɗa muku sunansu amma ba zan faɗa ba muna fata Allah ya yafe masa gwargwadon kyakkyawan niyyarsa irin wannan abubuwan suna da yawa wallahi wani abin da yake kallo mutanen nan da suke yi masa abubuwa ya dade yana nuna musu kaza yau in yace musu kaza nan ba daidai bane to ya sa shakku a cikin ransu gaba daya da fashewa za su yi to yanzu kuma noma zai koma yi bai saba da noma ba bara zai je ba zai yi ba kasuwanci zai yi ba da jari to kawai shikenan sai a dore to muna fata Allah subhanahu wataala ya muna gamna katar Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma Allah ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon nisanta sa darusan ba za mu iya kammala su a yau ba za mu bari in Allah subhanahu wataala kimara na ita yau sai mu tashi ainifin na hudu shine al-amaratu sifatu al-islam wal ulama wad du'a insha Allah ita za mu tashi Allah ya samu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin madam da akwai mutanen da idan suka zo masallaci maimakon su tsaya inda suka samu sai su ce sai sun tsallaka mutane saboda sun hango dan waje a gaba shin malam wannan kyakkyawan abu ne a addini to mutum ya isa ya nemi ya samu sahun gaba kyakkyawan abu ne a musulunci amma idan ba zai cutar ba ya inganta hadithi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga wani ya shigo masallaci na tsatsallaka kawunan mutane manzo Allah yace ijlis faqad adait zauna ka cutar to kenan ashe ka dinga tsatsallako kawunan mutane ba daidai bane amma in ka hango wuri a sahun gaba kuma kana ganin ba za ka cutar da kowa ba za kai gare shi to wannan ba za a ce mutun yayi laifi ba tamba ta biyu wani ke tamba da ayi wa jama'a nasiha wajen taimaka wa ƴan uwansu waɗanda suke buƙatar taimako wasu ba sa taimakawa to da mun san ma'anar taimako da ba ma sai an nema ba za mu yi saboda a zahiri in ka taimakawa mutum za ka ga shi ka taimakawa amma ba da ne kai ka taimaki kanka da kanka kun sha jin hadisi cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai nan da aka yanka dabba a gidan aka dinga rabawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya tambaye Aisha ina naman nan tace ai duk mun rasa shi ga baki daya sai wannan muka ainihin samu yace a ki ce dai duk mun same shi ga baki daya sai wannan ne zamu rasa bana wanda zamu ci shi zamu rasa duk lokacin da ka ba mutun taimako ko na kuɗi ko na tufafi ko na kowace irin bukata kaman dako ne ka dora masa na lada ka sai da shi mu je lahira na karba ma'ana shi da yadda ya maka wannan din shine ya maka kara sai dai mu haka muke gane ba kai da ka bashi kake masa kara haka ake gane me yasa na Aisha Allah ya kara mata yadda ko sadaka ta bayar aka ba mu bukaci sai ta ce wa dan aikin ka kasa kunne ka ji wace irin addu'a zai mana mu mai masa irin sta dan ya zamo dai mun fishi da abin da muka bashi tana ganin yanzu idan ta ba mutum wani abu yace Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ji kamar ya fata ya shiru to shi ma ya samu wata farala akan ta to idan aka fada mata abin da yace ita ma sai ta maimaita masa irin wannan Allah ya yafe masa shi ma Allah ya sa a gama lafiya Allah ya sa kaza ta dai fishi da dalar sadaka amma mu yanzu wallahi idan ma ana ta baka sadakan baka ai ko ana godiya ba wallahi ba sa za'ai musamman muhimmiya wallahi haka abubuwa suke yanzu wani dai a ce ya fidda zakka ya baka 100 shikenan ya fito a mota kawai sai ba kalli wani waje har dai a ce ai ko maka yi ba hannu da hannu suke a wai bawon Allah nan ko anya an kai mai sakon nan ka da ya dawo baka ce sanda zuwa ba ko ku gaisa alaji ya yara kawai sai kama hanya kai anya ko an bashi kudin nan karshe sai ya kira shi wace kai wai ko wa ka kai wa sakon nan ma'ana so yake sai ka zo ka ta'addu'a kaza kaza ba ne bane kai masa addu'a to amma kuma kai da ka bashi ai ba kuma lazimi bane sai ya zo ya ta bambadanci kullun sai ya ta'ada wa lafiya barka da zuwa ai ba sai ba dan wannan ka bashi ba saboda haka don Allah a dinga taimakawa kowa da abin da Allah ya hore masa wallahi musanni wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah so da dama mutum zai ki taimaka ma mai bukatar taimako din kuma Allah sai taimaka ma wancan mutumin sama da abin da kai da inda ka bashi zaka iya bashi to kuma karshe sai ka zo ka nemi taimakon sa nan gaba haka rayuwa take kar ka dauka wai kullun yanda kake sama shi wani na kasa kaza a rayuwa so da dama wallahi mun san mutanen da suka rika waso koya musu kasuwanci yanzu kuma su yaran suke taimaka masu gidan nasu da shi ne mai gidansa amma yanzu kuma rashi ya juye da mujiya kuma shi ma ya sallama shi zai bashi mota shi ne ainihin zai dauko wasu kudi ya bashi ya dan bashi jari da sauransu dan ku shi ke musu komai to wannan ya kamata ainihin ya zama darasi ainihin a rayuwa wanda ke ta malam Allah ya yi hani ga mace kada ta bayyana kwalliyarta ga wani shin wannan hani ya shafi sa jambaki da hoda da gazar da sauran kayan kwalliya da suke sawa a fuska. To Allah gafarta mallam, idan aka ce su wayannan din ba laifi, to kun menene zai zama da laifi? Dukkan abinda zai jawo hankalin ɗa namiji ya kalli mace, to in ta san cewa za ta je cikin ajanib, baya halatta a nufin ta yi wannan, amma a cikin danginta, a cikin gidanta, wannan za ta yi. Misali, yanzu macen da za ta tafi asibiti, dan Allah in ba shakenci ba mai ya kai ta sa jambaki da hoda da waye, akwai wanda ba za ka wai in za su tafi asibiti har da kayan kwalliyan sake kwalliya a asibiti, a layin asibiti za ka mata bai ta fita tana sake kwalliya, kuma ta aure ba budurwa ba, inda ma ba zo wadace a ce kasuwa take neman mai tayi take, to amma mata aure wai tana sake kwalliya a asibiti, kaga wannan fi sabilillahi akwai alamar tambaya. To malai sai da makaranta, to makarantar ma dai in ƴan mata ne kila a ce kasuwa ce, saboda akwai samari kila wanda in sun ga ta iya kwalliya su ce suna so, misali. To amma dai duk inda mace za ta bayyana adanta ta jawo fitina, wani addini musulunci bai yarda da wannan ba. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.